الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من غوري والله سبحانه وتعالى من قوة من قومي mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta 6 ga watan Safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan 9 miladiyar annabi Isa 2020. Mun saki dawowa kan karatunmu na tarihi akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar da muka sha ga yayan uwa tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ake, amma yadda kowa ya sani duk littafin musulunci da zaka karanta sai kaje an ce maka farko da an ce bismillahir rahmanir rahim sai kaje an ce maka wa sallallahu ala nabiyil karimi wa ala alihi wa sahbihi. Allah yayi salati akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To lalle da wannan muka doro cewa zamu yi tarihin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma in lokaci ya bamu mu ƙara da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Da wannan ne yasa tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake koli fadi. Idan zaka yi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to kusan duk wani abin da ya shafe shi ya zama nasa, to ana da buƙatar ka tattauna akan sa. Yadda muka tattauna akan rayuwarsa kai tsaye, to yanzu ko mun shiga cikin gida wurin sahabbansa masu igiya biyu. Sahabbansa iri biyu ne, akwai sahabbansa waɗanda ba iyalansa ba, akwai sahabbansa wanda kuma su iyalansa ne. Ana bayan suhba su sahabbai ne kuma iyalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Akan wannan nake ƙara tunatar da ƴan uwa mun karanta hadisi, wanda hadisi ne da sama da sahabi 20 suka ruwaito shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wannan al'umma wasiya cewa zai tafi zai ainihin koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ya bar mana nauyi guda biyu, yace nauyin ɗaya ya fi ɗaya. Nauyi na farko shine mu riƙe littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu bata ba, sannan na biyu yace mu riƙe iyalan gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara iyalan gidansa, wanda su ne za ka ga mafi lokacin da za a yi maganar iyalan gidansa ake farawa da su. Wayannan mutum hudun su ne ake ainihin kirgawa a sahun farko first class na iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana ita na Fatima radiyallahu anha da ainihin sayyidina Ali radiyallahu anhu da Imam Al-Hasan da kuma Imam Al-Husayn. Alhamdulillah ina ba da hakuri ga waɗanda muka yi magana da su jiya a waya. Akwai mutane da suke kira na muka yi ta magana cewa muna tsammanin jiya ba za a yi karatu ba, amma kuma sai Allah ya kaddara muka samu muka yi karatu. Kusan da jiya mun kammala tarihin Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, kuma insha Allah ta'ala a yau muke fata ko a yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga kan tarihin mijinta kuma kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Kafin mu shiga cikin tarihin sa, kamar yadda kullum muke fada, shi wannan tarihi ba labari ne kawai ake zuwa aji a tafi ba, akwai darussa da yawa. Za mu ga irin ta'adodi da ɗabi'u da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗora ta akan su kuma ta tafi akan su, duk duniya ta yi mata shaida ta rayu akan su. Wanda kuma wayannan ɗabi'u da halaye su ne ya kamata mu fara ɗabi'antuwa da su, ko mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗora iyalanmu akan ɗabi'antuwa da su. Kaga dai na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗora ta akan ɗabi'a ta gaskiya, ta zama mai gaskiya cikin mu'amalolinta gaba ɗaya, mu'amala da Allah, mu'amala da bayin Allah gabaki ɗaya. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗora ta akan kunya, ya ɗora ta akan kyauta, ya ɗora ta akan haƙuri da juriya akan duk abin da yake faruwa. Ana sani babu wani yanayi da yake dawam dama. Ma dama kai hakuri to insha Allah ta'ala duk kuran da ta taso wannan kuran da kuran za ta rafa. Dan Laraba tana da kirin magana da take cewa alhalatu la tadumu. Yanayi baya da wama. To in dai karke wannan to insha Allah ta'ala za ka tsiye hakuri akan duk halin da ka ainihin tsinci kanka a cikin sa. Daman ad-dahru yawmani yawmun laka wa yawmun alayk. Zamani duka kwana biyu ne. Akwai ranarka, ranar da ka samu yadda kake so, da kuma ranar da ta zama rana akan ka, ranar da baka samu yadda kake so ba. Sannan a cikin tarihin rayuwarta mun ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora ta kan ilimi da ainihin abin da ya shafi neman ilimi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake dora ta akan gudun duniya, kuma ta gaya mana yadda ake gudun duniya. Ba wai ka rika zama da tsummo kara, baka cin abinci mai kyau, baka sa kaya mai kyau, shine kana gudun duniya ba. Ka zama ka nisanci abin da yake hannun mutane, ba za ka roƙe su ba. Sannan kuma abin da yake hannun mutane din bai tsole maka ido ba, don daman matsalar biyu ce. Wani in ya gani a hannun mutane bai zai haƙuri ba, ko bai da buƙata zai ce zai roƙa ya kwaci na hannun mutane, wanda wannan babu kyau. Ma dama kana da yadda za ka yi. Masalan nasa suka tura faka annama yas'alu jam'a, wanda yake roƙon mutane don ya yawaita alhali yana da yadda zai yi. To wannan tamkar yana ainihin roƙawa kansa gawayi ne, gawayi na wuta. Shi roƙo ba wani abu ne da yake da alfanu a cikin addinin musulunci. Mutum ya zama kullum ya dora rayuwarsa sai ya roƙi mutane ya samu abin da zai yi ba. Sannan Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, mun ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a mataki na biyu na gudun duniya shine ba ta hangin abin da mutane suke ciki na wadata, wanda wannan shi ma in ka dauke shi ka huta. Duran da ka ce wai kai Allah ya kai wani matsayi kaza, me yasa kai baka yadda ba, kai kaza 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 kaza, kowa ne yana cikin walwala kaza, kai ma baka yadda da wannan walwalan ba, ko sai ka iso wannan walwalan to ka sa kanka a wahala. Ai daidai ruwa daidai baki, ko ya kuma hannunkan nan ba ai daidai suke ba, ba tsawonsu guda ɗaya ba ne. Da haka ka wadata da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi, ka gode masa akai sai ka ga Allah ya ƙara maka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗora ta akan biyayya ga miji, kaga yadda ya aurar da ita a matsayinta ta shugabar matan duniya, amma ka aurar da ita a cikin wani yanayi, gidan ma da aka zauna, gida ne na aro, sannan da ainihin wasu kayayyaki da aka kai mata gida waɗanda ba su taka kara sun karya ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama bayan ya aurar da ita bai ce to shikenan ba ruwana ba, irin yadda wasu iyaye suke wa ƴaƴansu yanzu. Da ya aurar kawai shikenan, shi mijin daman bai san ka'ida ba, ita ma kila bata san ka'idar ba, kai ma baba ka aura ka ce tunda ai riga da an daura masa, shikenan kawai su je su karata can. A'a, yana da kyau in dai kana da dama kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka rika ziyartar gidan yayanka, kana jin halin da suke ciki, kana ƙara zaburar da su cewa su yi haƙuri da ainihin zaman gidajen mazajen su. Wannan zaman da suke yi zama ne na ibada. Idan kuma wato damuwa ta faru to ba za ka yi hukunci ba sai ka ji duka bangarorin guda biyu, kamar yadda muka ainihin karanta jiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya warware abubuwa da suke ta faruwa a cikin gidan Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha. To wannan dai a gurguje da abin da zan rufe mana da shi gaba ɗaya karar ta, ma'ana muqaddiman nace zama ya dauke mana karatun yau din, shine mu duba ko da abubuwa guda uku mu dauka a cikin wayannan dabi'u nata, wanda daukan su duka daman yana da wahala, amma dai aka daure aka dibi ko da guda uku to za su zama sun taimaka. Na farko dai gaskiyan nan, gaskiyan nan ta zama ita ce a sahun farko. Idan ta zama an same ta to insha Allah ta'ala sauran za su zo da sauki. Wanda za a ƙara akan gaskiya shine haƙuri da juriya. Sannan abinda za a sake ƙarawa akan haƙuri da juriya shine ilimi, wanda za mu ga Annabi Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yana yaba mana wato irin ƴaƴan da ya ba wa Annabi Ibrahim, wanda kuma abinda Allah ya yaba na halayensu wannan abubuwa guda uku ne da muka irga cewa kuma dai ba za ka iya ɗauka duka ba. To kada ukun nan, babban da Annabi Ibrahim shine annabi ko taya ni mana annabi waye isma'il ko me Allah ya faɗa ka annabi isma'il wa zkur fil kitabi isma'il sai Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya kazanta musu labarin annabi isma'il Allah sai ya fara sanda da cewa ai ya kasance sadiqal wa'di mai gaskiyar alƙawari ne gaskiya ya zama shine sahun farko sannan har yanzu a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ba mu labari cikin suratu safati nan ma akan annabi isma'il din dan annabi ibrahim na cewa annabi ibrahim muna maka albishir da samun da fa basharnahu bi gulamin halim muka masa albishir da samun da ne hakuri dole ka koyawa danka hakuri kai ne zama malaman tarbiya suka ce aiki ya same ka a matsayin ka na uba wato ka koyawa danka hakuri ka koya masa rashin hakuri ka koya masa hakuri ka koya masa rashin hakuri hakuri da zaka koya masa shine wato idan an cuce shi ya hakura ka fahimta ai sannan kuma shi wato kada ya cuci wani amma kuma kada ya bari ana cutansa a koda yaushe idan an cuce shi zai hakura amma zai iya furtawa cewa abinda aka yi masa kaza din nan ba a kyauta masa ina ba ta an fahimta ma'ana abinda malaman tarbiya suke faɗa shine idan ka waye gari kana da ɗanka idan ya shiga yara yana shiga yara sai a ji wancan ya fashe da kuka wancan ya fashe da kuka wannan dan bai da hakuri azzalimi ne dole ka zo ka tsaya cikin lamarinsa ka saisaita shi ya zama ya iya zama da mutane ba ya zauna da mutane ya cutar da wancan ba idan ku ɗanka ya zama a cikin mutane da ya shiga cikin mutane wannan ya daka ya gaji ya tafi wancan ya daka ya gaji ya tafi to nan ma fa an samu matsala idan bai zai iya tabukawa kansa komai ba ba a ce ya zama kuma wato ya lalace gaba daya baya iya daukan mataki akan abinda ma yake da damar ya iya daukan matakin ba ina fata an fahimta sannan a sifa ta uku a gurguje Allah ya sake bada labarin annabi Isma'il yake cewa a cikin suratul dhariyat fa basharnahu bi gulamin alim sai muka masa albishir da da ne ilimi wannan ko dai ba za a samu sauran ba wannan uku idan an same su to insha Allah ta'ala zaka ga ya zauna da kowa lafiya don mu'amalar gaskiya yake yi da kowa ya zauna da kowa lafiya don yana iya hakuri da kowa ya zauna da kowa lafiya saboda yayi karatu ya san mutane ba iri ɗaya bane idan mutun ya maka rashin kirki to kai ba zaka saka masa ne da rashin kirki ba zaka saka masa ne da kirki Allah ya dacar da mu Allah ya ba mu albarkacin su a gurguje zamu shiga cikin tarihin sayyidina Ali karramallahu wajha wanda shine mataki na biyu a cikin wato iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina Ali karramallahu wajahu sunansa dai huwa Aliyu sunansa Aliyu a wannan suna kusan a ya tsaya a kansa sai dai ai ta inkiya ba'ana duk wani wanda zai sa Aliyu to zai ainihin zama tukurani na sayyidina Aliyu karramallahu wajahu kuma wannan suna yana nufin Aliyu ma'ana madaukaki amma ba a sa masa ma'arifa ba za ka sa masa ma'arifa ba in an sa ma'arifa to wannan ya koma sunan Allah subhanahu wata'ala dan shine al-Aliyu wala ya'udu bizuhuma wa huwa al-Aliyu al-Azim Allah shine al-Aliyu da ma'arifa to amma duk wanda ba Allah ba to ana ainihin iya wato ara masa sifar Allah subhanahu wata'ala amma sai a cire ma'arifa din sai a cire ma'arifa din shi yasa za a yi ta mamaki wani suna wahalar da kansu in an ce mutum hadi ta Abdul Hadi ne ai ba al-Hadi aka ce ba hadi aka ce kawai ina fata an fahimta sannan idan har za su yi wannan gyara to ya za su yi da wannan suna da aka faɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ƙara rayuwarsa haka yake faɗansa sunan sayyidina Ali ai suna ne daga cikin sunayen Allah Allah shine al-Aliyu amma ne bai ce masa wato a canja ba suna daga ce maka Abdul Aliyu ba kai na ba ta fahimta yawa da su mutane suna da zarbabiya wani rashin karatun sa ne zai sa shi ya faɗa inda bai kamata ma ya faɗa din ba ja yana nan ce kaza din nan an bata lallai sunan sa kenan Ali sunan babansa Abdul Manaf in ji Imam Suyuti sunan babansa Abdi Manaf. Eh, Abdi Manaf sunan babansa kenan, amma ana masa inkiya da Abi Talib. Eh, baban Talib, shi Talib wato shine babban yaya a gidan su Sayyidina Ali, shine dan Abdi Manaf din babba yayan su Sayyidina Ali ololuwa a gidan kenan. To al'ada Larabawa akan hada mutum da sunan dansa baban wani, kamar yadda ake hadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce masa Abul Qasim, baban Al Qasim. To shi ma haka ake kiransa Abu Talib, ma'ana baban Talib. Yana da ƴaƴansa maza, akwai Talib shine babba, akwai Ja'far, akwai Aqilu, sannan akwai Sayyidina Aliyu karramallahu wajha. Yana da ƴaƴansa maza guda hudu. Shi yasa lokacin da ma kamar da za mu karanta a tarihi, aka shiga wani irin yanayi na yunwa a Makka, aka buƙaci a ainihin samawa shi Abu Talib din rangwame a cikin iyalansa. Sai ce to abinda za a yi, tunda ƴaƴan nan nawa hudu ne mazan, to ku ɗauka mini biyu sai ku bar ni da biyu, amma a duk wanda za ku ɗauka ni dai ku bar min Aqilu kawai. In dai za ku bar min Aqilu, to ku ɗau kowa ma, ya kowa ma a cikin ƴaƴan ku ɗauka. To shikenan sai aka ɗau Ja'far bin Abi Talib aka ba wa Sayyidina Abbas, sannan aka ɗauki Sayyidina Aliyu, shi kuma aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da haka sunansa Ali bin Abdi Manaf, amma ana masa inkiya shi baban Sayyidina Aliyu da Abu Talib. Al Hashimi wato Bahashimi ne, amma shi Abu Talib dan Abdul Muttalib ne, wanda shi ma Abdul Muttalib asalin sunansa Shaybatul Hamdi, sunansa kenan Shaybatul Hamdi, amma ana kiransa da Abdul Muttalib. Sannan shi Sayyidina Aliyu Hashimi ne ta bangaren mahaifinsa, Hashimi ne ta bangaren mahaifiyarsa. Ina fata an fahimta. Al-Madani, Al-Makki, Al-Madani, Al-Kufi. Shi kadai ya samu wannan gatan, yana da birane uku mabiya daraja a cikin rayuwarsa waɗanda ya rayu a cikinsu. Ya rayu a Makka dan nan ne ma mahaifarsa, sannan ya rayu a Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ya yi aure, sannan ya yi halifancinsa kuma wato na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yake dabda ƙari halifanci, don shi ne second to the last na halifanci. Daga kansa halifa ɗaya aka sake, daga nan kuma sai abin ya ƙaura daga halifanci ya koma mulki, kamar da dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, ya ce al-khilafatu ba'di 30 sana, halifanci a bayana shekara 30 za a yi. Sai suka ƙare da wata 6 na Imam Al-Hasan, yana cika wata 6 shi ma yayi mubaya'a ga Sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan, daga nan kuma sai ya zama shi Muawiya ranan da aka nada shi ma abinda ya fara fada, ya ce na gode wa Allah, ana awwalu malakin min muluki Islam, ni ne farkon basaraki daga cikin sarakunan musulunci, ma'ana ya kaura daga halifanci kenan. Da haka shi Sayyidina Ali yayi halifancin sa ne a Kufa. Sannan Amirul Mu'minin, shi ne Amirul Mu'minin, ma'ana jagoran mu'minai, waqatilun nakithin, shine wanda yayi ta kashe duk wanda suka warware alƙawarin su tsakanin su da Allah subhanahu wataala. Sannan wannan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, mahaifiyarsa ita ce Fatimatu bintu Asad ibn Hashim. Za mu faɗi manaƙib ɗin sa, gara mu shiga cikin tarihin kai tsaye. Mun ji mahaifinsa, mahaifiyarsa ita ce Fatimatu bintu Asad bin Hashim. Kaga dai kamar yadda muka faɗa, ita ma ɓangaren Hashimiya ɗin take, ita ma ba Hashimiya ce kamar yadda yake shi ma ba Hashimi bin Abdi Manaf ɗan Abdi Manaf. Ita wannan dattijiya Fatimatu bintu Asad ibn Hashim, wato ta yi reno iri biyu, ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da kakansa Abdul Muttalib ya rasu. To daman ya bada wasiya, yake cewa a maida kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidan Abu Talib, sannan a gidan Abu Talib kuwa ita
wannan mata sayyidatuna Fatima bintu Asad ibn Hashim agunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana mata kiran mahaifiyarsa ce ita ma agunta ya zauna har zuwa lokacin da yayi aure ya zama ya ainihin bar gidan Abu Talib shi ma ya ainihin yana sa gida din sannan wannan mata Allah ya bata dama ta halarci musulunci ta musulunta kuma ta yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mata mai girman daraja ta samu wani irin falala da ainihin wato ake nema gabaki daya wanda idaje ba mu manta ba a cikin tarihin da muka yi akwai wanda da yaga irin wannan falalan sai da ya ummace da shi ne ma ya mutu wani sahabi man da ya rasu a wurin yaki ba ina cinna ko shekara ta 9 ne ko ta 8 ne mun yi magana kusan shekara 2 ba da suka sahabbai suka ga irin gatan da annabi yake yi wa kabarinsa an tona falon annabi ya ce a bashi dama shi zai don yar cikin ba ya tona yar cikin kuma ya shiga ya kwanta a ciki ya zama shi zai fara gwadawa tukunna kafin wanda za a shigar da shi a shigar ai wani sahabi yana wurin cewa wallahi da ma ni ne na mutu ba saboda irin wannan gatar to ita ma ta samu irin wannan gatar ta samu irin wannan gata saboda wutufiyat fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance ta ainihin rasu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wa kana ismu aliin أسد ولذلك يقال ولكذلك ولذلك يقول أنا الذي سمتني أمي هيدرة ما لم يساك داوة يتحر يمضو أنا لقد سنة سيدنا علي أنا كرسة أسد الإسلام ذاكن الدين المسلم ذاكن الدين المسلم لأن المسلم يجي نيوان كاريا تو ينا ورن كوي سيئن دكار فيا كاري to sai yake cewa shi ma yana alfari da wannan suna cewa shi zakin addinin musulunci ne yace daman mahaifiyarsa lokacin da ta haife shi ta sanya masa haidara daman fasaran haidara kuma shine jarumin gaske zaki wanda ba shi da tsoro maganan mutuwar ta gurguje wannan mata kafin mu ainihin karata cikin tarihi ne wannan littafi na manaqibu آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة والجماعة ناشر باسم مكداش وسنة أتكين سمكي هيرا كافون مقومة أتكين لتاتين دمكي كارتا يكي تيوى الرويتو دقى إمام دقى أنا سلام مالك يا عند نانا فاطمة بنت أسد بن هاشم ماي في رسيدنا علي ترسكينا النبي صلى الله عليه وسلم يا أينهن شقا كانتا ya tsaya wurin kayinta ma'ana ya shiga ɗakin da take kwance ya tsaya a wurin kayinta yace rahimakillahu ya ummi ya ke mahaifiyata Allah ya miki rahama kunci ummi ba'da ummi ke kika zama mahaifiyata bayan rasuwar mahaifiyata taju'ina wa tushbi'ini kina barin kanki da yunwa dan ki kosar da ni sannan wa ta'alina wa taksini kina barin jikinki babu sutura dan ki min sutura watamna'ina nafsaki tayyiban watud'imuni kina hana kanki dukkan wani jin dadi dan ki ciyar da ni turidina kuma bidalika wajhallahi wad-dar al-akhirah ba don komai wai dan na girma na miki rana ba saboda ai a lokacin bata san me zai zama ba yace ai na tabbatar kin min haka ne domin Allah subhanahu wata'ala da ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallama sai umurci cewa a mata wanka a sau uku kamar da yake daga cikin sunnar wankan gawa ana so a wanke ita gawa witiri ko daya ko uku ko biyar ko bakwai duk yanayin da yadda dama ya bayar falamma balagal ma'u alladhi fihi al-kafur wanda a ciki dama annabi ya ce in ana wanke gawa ruwa na karshen ya zama yana da turare to da aka zo wannan ruwa na turare da za a sa nana Fatima bintu Asad ibn Hashim mahaifiyar sayyidina Ali karramallahu wajhahu annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya karbi turaran ya ainihin mata wannan wanka din na karshe bayan amma ya mata wannan wanka na karshe ya dauki rigar sa mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lullube ta da shi bayan ya lullube ta da shi sannan ya kira Usama ibn Zaid da Abu Ayyub al-Ansari da Sayyidina Umar ibn al-Khattab da wani yaro da ake kira Aswad yace ku je ku ainihin tona mata kabari amma idan kuka zo yar cikin kuka gama falon kuka zo yar cikin to ku jira ni ne zan zo in tona yar cikin da kaina kuma haka aka yi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yazo ya tona yar cikin da hannunsa mai albarka bayan ya gama ma sai ya shiga ciki ya kwanta bayan ya kwanta ya fito sai ya ce Allahu Allahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut Allah shine mai raya mai kashewa kuma shi rayi ne da baya mutuwa ighfir li ummi ya al fatima ya Allah ka gafarta mahaifiyata Fatima binti Asad ibn Hashim wa laqinha hujjataha ya Allah ka lakana mata dalilinta wa wasi alaiha mudkhalaha ya Allah ka yalwata mata wannan makwancin nata bi haqqi nabiyyika alfarmar annabin yana tawassuli da kansa kenan sallallahu alaihi wasallam bi haqqi nabiyyika wal anbiya alladhina min qabli alfarman annabinka shi fa da yake magana kenan da kuma annabawan da suka zo kafinni fa innaka arhamur rahimin don kai ne mafi jin kan masu jin kai wannan hadisi yana cikin littafin al-kabir na Imam At-Tabarani sannan Ibn Hajar al-Haythami ma ya kawo shi a cikin Majma'u Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id wannan mahaifiya irin kulawa da ta samu kenan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sayyidina Ali karamallahu wajhahu za mu tafi tarihin nan sai tsaye cewa ajma'a awwalu hashi na farko dai ga kadan daga cikin mukaddimar da shi malamin yayi na farko da ibnu ammi rasulullahi ne sallallahu alaihi wa sallam shi dan babban manzon Allah ne sira da amince Allah sabata gare shi kaga kani ne kenan wa abuhu kuma dan uwansa ne idan da aka gama raba yan uwantaka a Madina ko wani sahabin Makka aka da shi dan uwansa na Madina sai Annabi ya hada sayyidina Ali da kowa ina da yace rasulullah ka hada kowa da dan uwansa ni ba ka hada ni da kowa ba ita to ai kai ne dan uwana da ba kake bukatar hada ka da shi ai ba wanda zan hada ka da shi kai ne dan uwana sannan wasihruhu kuma ya sake samun matsayi surkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ala ibnati fatimatu zahra akan kyansa na fatima az-zahra sayyidatu nisa'il alamin shugabar matan duniya wa abu sibtain kuma shine baban jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu shugabannin samarin gidan aljanna shine imam al-hasan da imam al-husain radiyallahu anhuma sannan awwalu hashimin wulida baina hashimiyin shine farkon bahashimi da aka haifa a cikin hashimawa ma'ana mahaifiyarsa bahashimiya ce mahaifinsa bahashimi ne wa awwalu khalifatin min bani hashim kuma shine farkon halifa a cikin banu hashim gaba daya ma'ana duka ba wanda ya samu halifanci a cikin banu hashim sai sayyidina Ali karramallahu wajha sannan wa awwalu man aslama ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara musulunta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don rubiya fi hijirin nabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wahadus sabiqina ila islam wato yana daga cikin daya daga cikin wanda suke yan farko a cikin addinin musulunci wanda suka shiga musulunci tun a ranar sa ta farko sannan yake cewa ajma ahlus siri wat tawarikh ala annahu shahida ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kullul mashahid malaman tarihi sun tabbatar da cewa sun taru ya cewa sayyidina Ali ya halarci dukkan yakukan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi illa tabuk in banda yakin tabuk annabi ya aje shi a gida fa innahu istakhlafu fiha ala ahli wa dhurriya ya ce tsaya ainihin kula masa da gida sannan wa kana lahu fi jamil mashahidi atharun mashhura ya kasance yayi rawar gani matuka a cikin dukkan wato wuraren da ya halarci yaki kuma wa atahu an-nabiy al-liwa'a fi mawadin kathira annabi ya kasance yana bashi tuta a yakukuka da yawa da yakin da za a yi to shi yake rike tuta to daman su kuma abokan gaba ba wanda hankalin su yake kai sai wanda yake rike da tuta dan da sun kashe muku mai tuta tutar ku ta fadi to shikenan ku kam an daina gani ku kenan dan gauda to ya za ku gane kanku jama'a ce tana da yawa sama da 500 ko 1000 da aka tutar da ake dagawan shine yake nuna ta ku ne anan su za su daga ta su kuma kuna daga ta to kullum masu hari kokarin sa ya za a kada bai tuta, in an kada bai tuta to shikenan duk gaurewa za ku yi kenan, dan kuma za ku ya fada junan ku ba tare da kun san cewa junan ku ke fadawa ba. Sannan wulida qabla al-hijrati bi 23 sana, an haife shi inji wannan malami da yace kafin hijira da shekara 23, ma'ana an haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara 30 kenan ko yana da shekara 40 kamar yadda shi wannan ya kawo, amma dai riwayoyi ne daban-daban. A wasu riwayoyin kuma an haife shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara 30, ma'ana saura shekara 10 a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wasu kuma suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama an haife shi Annabi yana da shekara 32, saura shekara 8 a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An haife shi ranar Juma'a a tsakiyar ɗakin Ka'aba, cikin ɗakin Ka'aba. Mama ta zo tana dawa bi sai na guda ya kama. To ya za a yi kan afice-afice wannan farfajiyar wurin bayan da za a yi mace ta iya haihuwa, wani kawai sai aka bude mata ɗakin sai aka shigar da ita cikin ɗakin Ka'aban kawai sai ta haife shi. Kusan duk masu tarihi sun tabbatar da wannan a cikin ɗakin Ka'aba aka haifi Sayyidina Aliyu karramallahu wajhahu. Sannan Sayyidina Aliyu karramallahu wajhahu an haife shi a cikin ɗakin Ka'aba, ya tashi tsakanin iyayensa guda biyu, ma'ana babansa Abu Talib da kuma wato mahaifiyarsa Nana Fatimatu bintu Asad ibn Hashim. Za mu yi abin da ake kira tarihin kafin mu ci gaba da manaƙibu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bayan an haife shi mun yi maganar haihuwarsa, za mu ainihin tafi a guje kafin mu ainihin samu wurin tsayawa saboda lokaci ya fara hararinmu. Ya tashi a gaban iyayensa har zuwa lokacin da aka yanke shawara a mai da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga nan kuma ya ci gaba da karɓan tarbiyya tsabtacciya tacicciya a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama. An kasance ana masa inkiya da karramallahu wajha, Allah ya daraja fuskarsa saboda bai taɓa yi gunki sujada ba, saboda daidai lokacin da za a tashi a fara shagalta da bautar gumakan shi ya tashi ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma an riga da an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya kasance ana masa inkiya da Abul Hasan, Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya masa inkiya da Abi Turab kamar da muka bada kissar jiya. Sannan Sayyidina Aliyu ya auri mata 8 a cikin rayuwarsa, amma wani darajantawa da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yadda ya auri wata mace ya hada ta da Nana Fatima ba, har sai bayan rasuwar Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha. Ya auri ita Nana Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, bayan rasuwanta ya auri Umamatu bintu Abil As, ma'ana yar Nana Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan ya auri Khawlatu bintu Ja'far ibn Qais, ya auri Layla bintu Mas'ud, ya auri Ummul Banin bintu Hizam, ya auri Asma'u bintu Umais, ya auri As-Sahaba'u bintu Rabi'a, ya auri Ummu Sa'id bintu Urwa. Wannan su ne mata 8 da Sayyidina Ali ya aura. Sannan kuma Allah ya azurta shi da 'ya'ya 19. يسير بسم الله كنهو بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل اياك نعبد واياك نستعين هو شاتر شاتر تربيه وانن ايوي دكا يو الله يا عزتا شي دي ايا 19 مزا 14 ا cikin ainihin 19 din mata kuma 15 kenan mata biyar maza hudu zamu ce yayansa maza na zuwa bari dai mu irga su ga yayansa kamar haka. Riwayoyi ne na malaman tarihi daban-daban, lalle na ga riwayoyin 19 din ma, amma mu irga ta yana irga wayannan mu ga sun kai 19 ko ba su kai ba. Yayansa maza manyan su babban su gaba dai shine Imam Al-Hasan, shine na daya, sai Imam Al-Husayn, sai Muhammadul Akbar, sannan sai Ubaydullah hudu, sai Abubakar, kaga yau sai dina Abubakar tukura. Shi yasa ba irin yadda wasu ke nuna cewa ai sahabban nan wuta ne a tsakanin su, kaga cikin ƴaƴansa yayi wasu dina Abubakar ma tukura. Sannan yana da Abbas, shi da kenan ku Abbas al-Akbar. Sannan yana da Uthman, yayi wasu dina Uthman kenan tukura. Sannan yana da Ja'far, yayi wa yayansa kenan Ja'far tukura. Sannan yana da Abdullah tukuran baban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. Muna nawa? Na'am. Sannan yana da Yahya
goma.
Sannan yana da Aun 11. Sannan yana da Umar al-Akbar, yayi wa sayyidina Umar tukura. Sannan yana da Muhammad al-Awsat 13. Sannan yana da Muhammad al-Asghar 14 kenan. Wannan su ne ƴaƴansa maza. Wal inath, ƴaƴansa mata kuma akwai Zainab al-Kubra, mana Zainab babba ɗaya kenan ko tukuran Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan yawa akwai Ummu Kulthum al-Kubra, ita ma tukuran yar manzon Allah Ummu Kulthum. Sannan yana da Ruqayya, ita ma tukuran yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ana Ruqayya. Shi yasa ƴan uwa ana tukura, in dai mutum yana da alfanu to ana masa tukura, ana tukura da shi. Sannan yana da Ummul Hasan, ita ce Ramlatul Kubra, ma'ana ya shiga cikin matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. Sannan yana da Ummu Hani'in, ma'ana sunan addasa ne, Ummu Hani'in addasa ce ga sayyidina Ali karamallahu wajha. Sannan yana da Maimuna. Muna nawa?
Shida.
Sannan yana da Zainab al-Sughra 7, yana da Ramlat al-Sughra 8, yana da Ummu Kulthum al-Sughra 9, sannan yana da Fatimatu Fatima, ya saki yayi wa nana Fatima ma kuma tukura har yanzu 10 ko. Sannan yana da Umamatu, matarsa ne da ya saki aura ita ma mata tukura Umama jika ke da. Sannan yana da Khadija 12 ko. Sannan yana da Ummul Kiram 13, yana da Ummu Salama, bana ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 14, yana da Ummu Ja'far 15, sannan yana da Jamanatu 16, sannan yana da Nafisa. Wayannan tayasu 31 kenan ko, akwai wanda suka tafi 19, amma dai kaga wannan riwaya da ainihin aka zo da ita ita ce mafi inganci, ma'ana yana da yaya 30. Ina ga kuma a kansu za mu tsaya mun samu minti 40 ko saura minti 2 za mu dakata a nan insha Allah ta'ala, gobe za mu dora. Allah ba mu albarkacinsu, abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure saboda karanci ne da shedan Allah ka gafarta mana. Allah ka ƙara wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan kunci da ake ciki Allah ka mana saukinsa, Allah ka mana ƙarshensa, Allah ka ba mu kakani albarka, Allah ka ainihin ba mu ruwa da ya rage ya zama mai albarka, ba mai ainihin cutarwa ba. Wanda ya asa sannan masallaci wanda ma azu Allah ƙara masa rahama, wanda ya biyo baya jaddada shi wanda ma magaji Allah ƙara masa rahama, Allah ƙara zuriyoyinsu albarka, sauran iyayenmu da sauran dukkan dattawanmu da suka riga mu gidan da suke Allah gafarta musu, wanda suka rage mana a raye Allah ƙara musu lafiya ya ƙara musu albarka ya ja mana da rayuwarsu. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yan kasuwa cikin mu Allah musu albarka cikin kasuwancinsu da kiyayensu da dukkan tsautsayi da asara. Akwai wani ɗan uwa da muke karatu da shi a nan sun yi wata asara a shagon ya shiga an koyi an musu banna, muna addu'a Allah ne musu da alkhairi, Allah kuma ya kiyaye na gaba. Allah subhanahu wataala ya ainihin sa a daidaita wannan ciwo ya tafi dalibai da suke karatu su koma makarantu. Allah ya sa kuma a gama lafiya, wanda suka gama suna neman abin yi Allah ya bada abin yi mai albarka, wanda suke neman aure da wanda ba su tashi neman aure ba Allah ya bada mataye nagari kuma bada yadda za a yi cikin sauki. Allah subhanahu wataala ya tsare mu da dukkan sharri duniya da lafiya, ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da na lafiya. Allah ya yi mana damuwa da bakin ciki duniya da lafiya. Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkan buƙatun mu wanda ba ku sani da wanda ba ku sani ba. To Allah ya saka da alkhairi, na gode. Malam Babangida ya ce ƴan uwa da suke sauraron wannan karatu daga London
sun ce suna gaisuwa to Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya bar mu tare saboda wannan dauka da ake kusan abu ne da duk inda kake a duniya zai yi ainihin isar da kai bayan Allah da suka tsaya wannan aiki Allah ya tsaya musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ƙara tsawaita rayuwarmu cikin ayyukan alkhairi Allah ya ainihin yaye mana damuwa da bakin cikin duniya da lafiya Allah ya karba mana ayyukanmu Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وبارك على سيدنا فاطمه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم